بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سجل ما من ينبايكي دا شوى قبلنا الأمة دا ما لمنه da sauran ƴan uwanmu almajirai iyaye maza da mata sauran masoya waɗanda suka zo don su taya ɗalibai murnan wannan rana mai albarka da kuma ɗalibai masu bikin sauka na karatun alƙur'ani a yau da mahaddatansu da wanda suka yi sauka da dukkanin sauran mahalarta cikin jami'an tsaro da 'yan jarida da sauran waɗanda suke halarci a wannan fili ina yi muku kowa barka da safiya da fatan mun tashi lafiya wannan taro mai albarka na makarantar Khalid Ibn Walid Islamic Academy wanda aka shirya don taya 'yan uwanmu ɗalibai murnar samun wannan mataki na ilimi abin farin ciki ne kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka a cikin alqur'ani da suka karanta Allah kuma ya sanya su daga cikin wadanda alqur'ani zai zama hujja gare su ba hujja akan su ba Allah ya azurta su da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa don su yi aiki da abin da suka karanta na alqur'ani malaman da suka dauki dawainiyar koya musu wannan ilimi tsawon lokaci suka yi ta haƙuri da juriya Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka al'amarin waƙafi wato taskace dukiya don ta zama sadaka mai gudana ga addinin musulunci sanannen abu ne a tarihin musulunci Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi waɗanda suka bayyana muhimmancin mutum ya ware wani abu cikin dukiyarsa ya bar shi don Allah ya sanya shi a cikin wani abu wanda zai ci gaba da gudana wannan shi ake cewa al-waqfu a larabci yayi kama da abin da bature yake cewa endowment ko foundation wato mutum ya dauki wani sashi na dukiyarsa ya sanya shi a cikin wata harka wanda za ta dawwama musulmi suna cin moriyarta a cikin alqur'ani mai girma za mu ga cewa Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim Allah yace ba za ku taba samun mataki na zama masu tsoron Allah na gaskiya wanda suka kama addinin Allah gadan-gadan ba za ku samu wannan matakin ba har sai kun ciyar daga arzikin da Allah ya ba ku sai kun dauki arzikin da Allah ya ba ku kun sanya shi a harkar ciyarwa na addini Allah yace kuma duk abin da kuka dauka kuka sa a cikin wannan harka to Allah yana sare ma'ana shine zai ba da lada wannan aya ta sauka ne kamar da Anas dan Malik yake ba mu labari Allah ya kara masa yadda lokacin da mijin mahaifiyarsa wato stepfather dinsa mai suna Abu Talha al-Ansari wanda ya kasance ɗaya daga cikin mutane mafiya wadata babban attajiri ne a cikin mutanen garin Madina Allah ya kara musu yadda shi ne yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace naji abinda Allah yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu kuma ya manzon Allah Allah yayi mana arziki ina da dukiya a cikin dukiyata ina da wata gona da nake tsananin kaunarta ana ce mata bayruha wato gidan gona ne wanda ake samun arziki sosai a cikin shi babban gonan dabino ce tana da bishiyoyin dabino da inabi sannan kuma akwai ruwa mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yakan shiga cikin gonan ya sha ruwa ya ci dabino saboda gonan tana kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan sahabi yace wannan gonan ita ce abin da na fi so Allah kuma ya ce ba za mu samu cikakken imani ba har sai mun yi sadaka da abin da muka fi so saboda haka na dauki wannan gona na baka ita ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sadaka ka aikata abin da kaga dama da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bakhil bakhil wato kaman ka ce wow wannan sadaka tayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mishi yace wannan ciniki ne mai riba kai ciniki ne mai riba sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda nake ba da shawara ka sanya wannan gona a cikin mutanen da suke da dangantaka da kai ƴan uwanka kai sadaka da ita to amma a dinga riban abinda ke cikin ta ana taimaka ma ƴan uwanka su kaga wannan hadisin yana nuna mana yadda sahabbai suke da saurin aiki da duk abin da aka ce su aiki da shi na karatu ba sa tsayawa suna wani tunane-tunane ko suna jan kafa sannan da kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma wannan sahabi muhimmancin zumunta saboda kai idan zaka yi abin da za a yi amfani da shi na sadaka to ka sanya shi a gurin da mutanen da suke kusa da kai za su ci more shi ƴan uwa da danginka da makwabtanka da mutanen garinku da inda ake karantar da ƴaƴanka da ƴan uwanka to kaga wannan wajen idan ka saka kai ma zaka ci moyensa kuma ka sanar da zumunci tsakaninka da waɗannan mutanen a wani waje kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma taf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin abinda kuka aikata na sadaka na kyau na wato sadaka na wakafi to Allah subhanahu wataala ba zai yi muku musul ladan ba Allah ya san da ladan ba za a boye muku ladan a kiba ku shi ba saboda haka ku yi taimaki kanku ku yi sadaka da dukiya saboda ku samu lada idan muka kalli a cikin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin da Imam Muslim ya rawaito da shi da wasu masu rawaitar hadisai a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mata insanu in qata anhu amaluhu illa li thalathati duk mutumin da ya rasu to aikin shi ya yanke babu wani abin da zai iya cigaba da samun lada ladan shi ya kare amma akwai wasu abubuwa guda uku wadanda za su extend the ladan shi beyond rayuwar shi wanda ko bayan ya mutu zai ci gaba da samun lada yanzu kamar shi wancan sahabin wannan gonar tashi a yanzu da muke magana wani bangare ne na wato masallacin Madina a expansions da aka yi ta yi masallacin Madina wannan gona tashi ke cikin bangaren masallacin saboda haka yana cikin asalin site din masallacin da yake Madina na haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so matukar musulmi suna ci gaba da zuwa suna sallah a wannan wurin yana ci gaba da samun lada sannan kaladin shi zai tabbata har zuwa tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya rasu aikin shi sun tsaya, sai dai ta hanyar daya daga cikin abubuwa guda uku. Daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min sadaqatin jariyatin, ta hanyar sadaka mai gudana, wato mutum ya sanya dukiyar shi a cikin wani abu wanda zai ci gaba da tafiya bai tsaya ba, wanda za a ci gaba da moriyarsa to zai samu ladan shi ya ci gaba da tafiya. A cikin wani hadisi mai kama da wannan wanda yake cikin sunanin Ibn Majah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa wasu abubuwa da yawa wanda yace dukkaninsu to lada na ci gaba da tabbata idan an aikata su. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake cewa wanda duk ya rasu to aikin shi ya tsaya, sai dai ta hanyar wasu abubuwa kaman haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su, daga ciki akwai cewansa, daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yalhaqul mu'minu ba'da mautihi illa 'ilman nasharahu, babu abinda mu'mini yake ci gaba da samun ladan sa bayan mutuwarsa sai ilimi wanda ya yada. Idan mutum ya yada ilimi zai ci gaba da samun lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwaladan salihan tarakahu, ko kuma ya bar ɗa na gari, ya mishi tarbiya, ya koya mishi addini na gari, wannan ɗa zai ci gaba da samun maka da lada ta hanyar addu'a da kuma ta hanyar duk wani aikin kirki da yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw mushafan warrafahu, ko kuma mutum ya mutu ya bar gadon Qur'ani, yana da Qur'ani wanda yake karantawa bayan rasuwar shi an ci gaba da karanta shi, ko ya taba siyan alqur'anai ya ba da su sadaka a masallaci ko a wata makaranta ko a wata islamiyya ko a wata tsangaya ko a wani library, ko ya ba da shi ga wasu mutane wanda suke ci gaba da karantawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw masjidan banahu, ko kuma masallaci ne mutum ya gina, wanda zai yi gina masallaci ɗakin Allah wanda ake ci gaba da ibada a cikinsa, kullum ana sallah, salloli na yau da kullum guda biyar, ko sallar juma'a da sauran salloli na nafila da karantarwa da ake yi a masallatai zai ci gaba da samun lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw baitan lijin sabili banau, ko mutum ya gina gida saboda baki, saboda almajirai, saboda masu zuwa koyon ilimi, saboda wanda suke kan hanya wanda za a dinga ba su masauki, da wannan ma zai ci gaba da samun lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw naharan ajrahu, ko mutum ya jawo ruwa kaman a zamanance ta hanyar bohol ko famfo ko rijiya wanda mutane za su ci gaba da shan ruwa suna yin amfani da shi. Aw sadaqatan akhrajaha min mali, ko wata sadaka wanda ya fitar daga dukiyarsa, fi hayatihi, a lokacin da yake raye, wasihatihi, kuma yana da lafiyar shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace talhaquhu ba'da mauti, wannan sadaka zai ci gaba da samun ladanta bayan mutuwarsa. To ƴan uwa masu albarka, idan muka lura zamu ga cewa wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan cewa yanzu da muke da rai da lafiya to yanzu ne zamu yi abin da zai amfane mu, ba sai lokaci ya kure ba, ko kuma ka shiga cikin ciwon ajali, ko kuma hankalinka ya gushe baka san inda kake tunani ba, to a lokacin ba zai yi ka yi wannan hukunci ba. In fact a lokacin zaka nemi ma ka ce zaka yi, magada su ce ba su yarda ba. Yaranka da matanka da sauran waɗanda suke da gado a cikin dukiyarka, in suka ga mutuwanka ya kusato, ka ne muka ce zaka ɗauki kuɗin ka yi wani sadaka, sai su ce ba su yarda ba. Musamman a wannan zamanin da aka samu mutane son kuɗi ya shiga zuciyarsu, yanzu ana samun mutum ya mutu a zo ana bin shi bashi, yara su ce ba za a biya bashi ba, ba su yarda ba. Alhalin cewa ayan da ta halasta musu cin gado ita ta wajabta cewa ariya ba shi kafin a ci gado amma ba ruwan su ba su ce ba su yadda ba sun goma ce baban su ya fuskanci azaba a kabarin sa irin wanda ake yi ma wanda ake bi bashi su kuma su an shi kudin su kashi saboda duk wanda yake so ya wa kanshi kyakkyawan tanaji to abin da ya kamata gare shi shine ya yi marmaza ya yi wa kanshi abin da zai mora a ranar alkiyama a cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai hadisin da ke cikin littafin Adabul Mufrad da kuma asalin shi na cikin Sahih Bukhari daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya fara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a cikin ku wane ne ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magadansa sahabbai suka ce ya manzon Allah ai babu wani a cikinmu sai da ya zama cewa ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magadansa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ganin kamar ba ku gane abin da kake nufi da dukiyarka shine ma qaddamta huwa maluk wa ma taraktahu aw ma khallafta yace fa huwa liwarasatik abin da kake nufi da dukiyarka shine abin da ka dauka a yanzu kana da rai ka mika shi zuwa ga wata taska ta Allah dan ya tafi lahira kafin kai ka zo abinda ka dauka ka saka a wani asusu na taimakon addini wanda zai riga ka zuwa lahira to wannan shine dukiyarka abinda kuma kake ta tarawa kake ta alkintawa kake ta kara neman hanyoyin kara yawan dukiyar to wannan shine na magadanka da zarar ka kwanta ka mutu shikenan ya zama nasu sai yadda suka yi da shi ba kowa ne ma a cikin su zai tuna da kai ya ce bari a yi ma baba sadaka ko a yi mishi addu'a ko a nema mishi gafarar Allah ba saboda haka abin da zai amfane ka shine wanda ka gabatar ya tafi wurin Allah kafin kai ka je wurin Allah saboda haka za mu ga yadda sahabbai Allah ya kara musu yadda suka fahimci wannan karatu mafi yawan sahabbai da masu kuri a cikinsu da manyan attajirai da matsakaita da talakawa da wanda ma suke ba su da komai to kowannen su yana ba da sadaka aka ce a baya yayin da sayyidina Abubakar zai kawo duka dukiyarsa yayin da sayyidina Uthman zai kawo dukiya raƙumi dubu da kayan su da komai da ainihin wato an ɗaura musu laftu na kaya wani kuma zai kawo dabino cikin tafin hannun shi abin da ya mallaka ke dabino cikin tafin hannu ko a yanzu bai kai naira 500 ba iya abin da ya mallaka kenan zai kawo saboda ka kowa a cikin su yana kokari ya ga cewa yayi wani abu da shi ma zai taimaki kansa a wajen Allah sai na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lokacin da aka je yakin Khaibara aka ci kasar Khaibara aka ba su wato raban su na ganima ya samu wata gona sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ka san dai an raba ganima a Khaibara wa asaftu minha arbar ni ma na samu gona a ciki yace dan haka na kawo maka ita ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin da kake so da ita a matsayin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin ba mu shi mishi addu'a sannan yace to abinda nake ganin ya dace in shi ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha ka ainihin tsare tushen ta wato ba za a mallaka ba ba za a siyar ba ba za a ci gado ba ba za a ƙara subdivision a yayyanka ta a mai yake filaye ba ta zama kasan Allah sai ka kiyaye ta a haka amma ka bar ta a cikin danginka su za su dinga gudanarwa su kuma wanda biyan ke gudanar da wannan wurin ya ci daga cikin gudanarwar shi ya dauki albashi ko allowance gwargwadon bukatarsa haka ko aka yi wannan gona ta sayyidina Umar dan Khattab ta ci gaba da tabbata har ila yau a cikin sahabbai kamar yadda Imam Shafi'i yake faɗa yace na samu labarin sama da mutum 80 cikin sahabbai sun yi sadaka da dukiyoyinsu saboda Allah bai haƙi shi ma ya kawo a cikin sunan al-kubra hajji sunayen mutanen da suka yi wannan sadaka a cikin su akwai irin sa Abubakar akwai Umar akwai Uthman akwai Az-Zubayr akwai Sa'd ibn Abi Waqqas akwai Amr ibn As akwai Hakim ibn Hizam akwai Anas ibn Malik akwai Zaid ibn Thabit da sauran su ne suna da yawa alal misali Sayyidina Abubakar Siddiq yayi sadaka da gidansa ya dauki gidan shi ya bayar a matsayin wakafi haka nan mun ji Umar yayi sadaka da gonarsa a ainihin wato Khaybara bayan ita kuma yana da wani fili a kusa da Safa da Marwa shi ma ya dauka yayi sadaka da shi Sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda yana daga cikin mashahuran attajirai a zamanin sahabbai wanda Allah ya rusu arziki haka yayin da shi da arzikin shi dan kalla da kalmar Allah an zo za a je jihadi babu kayan aiki babu makamai babu ababen hawa haka ya cire kudin sa wanda ya aika da su an je an yi fatauci an kawo kaya ana ta tayawa yana cewa an bani farashi wanda ya firau har sai da kayan suka iso Madina wanda rakuma ne guda 2000 dauke da kaya yaje samun da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah waɗannan rakuman da kayan da suka dauko dukkanin su na ba da su don Allah a tafi jihadi shi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi yake cewa daga yau duk abin da Usman yayi ba zai ƙara cutar da shi ko da zai yi zunubi misali to Allah ya yafe shi to haka kuma kisan Birruma rijiya ce shahararriya a tarihi wanda har yanzu an san site ɗinta a Madina tana nan a Al-Aqiq Al-Asghar kusa da Masjidul Qibla sai har yanzu wanda suke zuwa Madina sun san wannan wannan rijiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai suna Ruma Al-Gifari shi ya mallake ta Madina tana da ishu na ruwa mara daɗi ba kowane rijiya ne ruwanta yake consumable ba akwai ruwan da mutane ba sa iya sha saboda ka ana shan wahala wajen ruwa sai zama kuma shi wannan mai rijiyar baya bari a ɗebi ruwan kyauta sai dai a dinga biya in kana son guga ɗaya sai ka ba shi mudin da biro ɗaya ruwan shi yana da tsada sosai kuma a lokacin kamar da wasu malaman tarihi suka ba da labari ya ma musulunta musulmi ne shi ba saboda ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya ce ya kai Ruma me zai hana ka ba da wannan rijiya sadaka ga musulmi ni kuma na lamunce maka aljanna Ruma ya ce ya manzo Allah ai mun hakuri da Allah wallahi wannan rijiya ita kadai na mallaka ne sadaka da ita ban san ya zai ya ga cewa kai akwai matsala ba zai iya ba sai na Uthman sai ya ji labari ya ji labarin ga abin da ya faru ga wani yana da chance yana da ticket din aljanna a hannun shi an ce ya bada wannan rijiya a matsayin ticket din aljanna amma ya ki ya bayar sai da Usman kawai sai je zagaya ya ce wa mutumin ka faɗi farashin rijiyar nan ni ina so zan siya mutumin nan ya lissafi ya bada farashi mai yawa a lokacin an ce dirhami 35,000 ne wanda ba karamin kuɗi bane ko yanzu kai kwambatin din shi zuwa irin kuɗaɗen mu nan zaka ga miliyoyin kuɗaɗe rijiya kwaya ɗaya aka siye ta da kuɗi millions sai ya tafi gobe zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah alƙawarin da ka yi ma Ruma Al-Gifari game da rijiyar nan shin ya tsaya a kan shi ne ko ko idan wani ya sai rijiyar ya yi sadaka da ita zai samu wannan ladan annabi ya ce duk wanda ya yi wannan sadakan na lamunce mashi wannan ladan ya ce to ya manzo Allah ka shaida na sayi rijiyar kuma na bada ita sadaka kuma ina so ni ma na zama kamar kowane talaka a cikin talakawan musulmi zan zo in bulayi ne da ruwa yadda kowa yake riba to da Allah ya tashi sanya wa wannan rijiya albarka har yanzu da muke magana tana kuma tana da ruwa kuma ana diba ana amfani da shi you can imagine irin ladan da Usman yake samu fiye da shekara 1400 yanzu you can imagine saboda haka jama'a shi wakafi aiki ne na alkhairi wanda idan kai zai amfane ka sai ka dage ka fi karfin shedan ka samu kai haka sayyidina Ali wanda shi sayyidina Ali baya cikin masu arziki yana cikin talakawa saboda ko aure matan da zai aure sai tuna Fatima radiyallahu anha wa anhu sai na Ali bai da kudin sarki bashi da gidan da zai saka ta bai da kudin walima duka mutanen arziki ne suka hada mushi wannan mutanen Madina Ansar su suka hada abincin da aka yi walima sannan kuma wasu cikin dangin shi su suka taimaka mushi da abin da zai biya sarki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shirikin sa shi ya taimaka mushi da wurin zama su kaga wannan talaka ne babban talaka amma duk da haka da ya samu wata gona da aka bashi a matsayin wato kasan shi na ganima shi ma sai sadaka da ita su kaga su sahabbai da talakawan su da masu arzikin su kowa yana yi abin da ya kamata mu lura kenan idan an ce ai sadaka to kowa yayi kokari ya bada iya abin da zai iya karka ce ai ni ba mai kudi bane da suwa na yake a'a kai ma ka dauka ka bayar duk abin da ka ciyar ko mun kankantar sa Allah yana kallon kyakkyawan niyyar ka idan niyyar ka mai kyau ce Allah zai baka lada mai kyau daga cikin wuraren da ya kamata mu ambata na irin wato amfanin shi wakafi din na farko dai kaga zai bude maka kofar samun kusanci zuwa ga Allah idan kana sadakar dukiyarka dan addini to wannan zai bude maka kofar samun kusanci da lada mai yawa lada wanda zai extend beyond your lifetime wanda har duniya ta nade matukar dai wannan estate din ya wanzu to zaka ci gaba da samun lada har ran da Allah zai tashi wannan alkiyama wannan duniya sannan kuma hanya ne na sadar da zumunci tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da ƴan uwanka tsakaninka da malamai tsakaninka da talakawa domin aka ce ga wani yayi sadaka da wuri an gina masallaci to wannan zai sa maka kaunar mutane a zuciyarsu Allah zai sa kaunarka a cikin zukatan mutane mutane za su ga kaunarka suna kyautata maka zato suna maka addu'a alkhairi sawabin kana raye ne ko bayan ka mutu duk sanda aka baka ce wannan masallacin Alhaji wani shi ya gina shi za a ce Allah ya saka mai da alkhairi in ya mutu za a ce Allah ya ji dan shi Allah ya ji dan iyayen shi to wannan zai baka dama ka samu addu'a mai kyau sannan kuma hanya ce ta yada alkhairi cikin mutane domin idan ka aikata alkhairi wani ya gani shi ma sai ya kwaikwaya sai ka samu ladan ka ka samu ladan shi sannan kuma ka taimaka wa al'ummar musulmi wajen samun musu da abin da zai kyautata rayuwarsu mun ji yadda director na wannan makaranta yake bada bayanin cewa saboda kunci da suke fama da shi na space wajen karatu wani lokaci a cikin wannan fili haka ake karatu wani lokaci kuma a cikin rumfa ana ruwa da kuma gidajen makwabta ma'aikata a hukumar yan sanda Allah ya saka musu alkhairi su suke bada aron rumfunan kofar gidansu a shiga a yi wannan aiki to me kike tsammani idan ka shiga cikin wannan aiki ka taimaka aka gina makaranta wanda ƴaƴanmu za su samu conducive environment for learning wanda za su koyi ilimi na alqur'ani da ilimi na tarbiyya da ilimi na boko cikin natsuwa a wuri mai kyau sannan wato shi a wakafi yana cikin traditions na musulunci da kaddu wanda suke koyon mana da taimakon kai da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya iso Madina a isowar shekarar farko bayan da yayin kwanakin da yayi a Quba ya isa cikin garin Madina abin da ya fara nema shi ne inda zai gina masallaci aka nuna mishi site din wannan masallacin nashi wanda asalin shi ba kabartu ne da wasu kakari ya tambaya na suwa ne aka ce na suwa da dawalin wasu yara marayu yace a kira su yace musu saminuni ya bani najja ku faɗa mini farashin wannan filin lawo suka ce wallahi ba za mu karɓi kuɗi ba suka rantse da Allah ba za su karɓi kuɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sai sun karɓa ba sai na baka shi kuma lokacin yana tare da kuɗi wanda ya riga ya tawo da su daga Makka saboda a biya wannan filin haka dai aka daidaita aka fara aiki a lokacin da aka fara aikin kowa cikin musulmai ya bada gudunmawa shi wani ya bada gudunmawa da ilimin shi na PhD wani ya bada gudunmawa da karfin jikin shi na aikin kwadago wani ya bada gudunmawa da abincin da za a kawo wa wasa aiki wani ya bada gudunmuwa da kuɗi haka ake so a samu wato aikin taimakon kai da kai sannan kuma hakan yana taimakawa wajen rage wa gwamnati budget da yake kanta na kula da al'umma ta saboda gwamnati ita ce asalin wanda ya kamata ta ladar wa mutane makarantu da wuraren da za a gudanar da karatuka da sauransu to aikin yayi mata yawa dan mu idan yayi yawa inji Bahaushe baya cin mai to a lokacin da mu muka taimaki kanmu muka samar da waɗannan wurare domin taimakawa gwamnati wajen rage mata wahalhalu kamar yadda na fara ambata lokaci yayi ta amma ni bukati ba laji to kamar yadda aka fada lokaci yayi bari mu tafi a gurguje zuwa ƙarshen maganar mu tarihin musulunci ya tabbatar da cewa tun daga wannan farkon lokaci musulmai suka dauki al'adar yin waqafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin halifofi zamanin sahabbai da suka biyo bayan su da dauloli wato banu umayya banu al-abbas da sauran daulolin musulunci zaka ga kusan ko ina kowane zamani akwai tsari na waqafi akwai hukumomi masu kula da waqafi musulmai sun ci gaba da yi ba dan lokaci da ya kure ba na so na ambata mana manyan malaman musulunci waɗanda beneficiaries ne na wasu auqaf suka zama malaman musulunci da ake takama da su yanzu wasu su an rene su ne a ƙarƙashin irin wannan endowment din wasu sun taso ne a gidajen saukan baki ko gidajen marayu inda ake ajiye wato yayin waɗannan endowments din abinda nake faɗi a ƙarshe ɗan uwa masu albarka shine a zahirin gaskiya dukkanin mu muna ganin kokarin da su malam Tijani Allah ya saka mishi alkhairi director na wannan makaranta suke yi dan karantar da al'umma a yanzu gashi sun yaye wasu mahaddata kuma sun yaye wasu wanda suka karanta alqurani Allah ya sa albarka to wannan aikin shi suke yi har kullum kuma suna da tsananin bukata da zuwa ga taimakon mu dan ci gaba da wannan aikin asali bai kamata a ce har sai sun taru suna ta faɗa sannan za a yi ba kamar tunda mutane ba su sani ba ba sa gani ko kuma tunda ana ganin su haka an dauka suna da kuɗi ne tunda suka faɗa mana to ya zama wajibi mu taimaka musu mu taimake su da abin da muke da shi kuma mu kyautata niyyar mu mu yi don Allah mu sanya ikhlasi muna da kyakkyawan zato akan cewa suna da amana suna da ƙwarewa kuma sun san abin da ya kamata su yi tun da gashi suna yi kowa yana gani jama'a mu taimaka musu fi sabilillahi dan su samu su ƙara su girma makarantarsu wanda kamar yadda malam ya ambata wani bawan Allah ne ya siya musu gida wannan gida aka canza abin da ne shi wato aka yi fashion dinsa aka canza yanayin shi da yake zama kamar makaranta amma aikin ya tsaya saboda karancin kayan aiki gashi nan ana iya gani a cikin wannan hotuna to mu taimaka musu fi sabilillahi dan su ƙara su wannan aiki in sun gama wannan aikin ba wai za su buɗe kanti ne ko plaza ko su sa iyalansu a ciki ba a'a azuzuwa ne da offices wanda za a amfani da su wajen karantarwa da gudanar da aikin karantar da alqurani haddasa da ƴaƴanmu alqurani wanda shi ne abu mafi daraja da mutum zai haddace abu mafi daraja da mutum zai koya ya samu ilimi mafi daraja na sanin littafin Allah yan uwa masu albarka ina mana addu'a gaba daya Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya karba mana ayyukan mu Allah kuma ya sa mu karfin zukatan mu mu iya cire dukiyar mu bayar don Allah Allah kuma ya karba abin da za mu bayar su kuma da za a ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake su su iya rike amanar abin da aka ba su Allah ya sa su samu karfin zuciya da karfin halin ci gaba da gudanar da wannan aiki a bisa yadda Allah yake so a gudanar da shi Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya baida kowa gidan shi lafiya na gode wa wannan dama da aka bani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh